Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a yammacin yau Asabar 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ilar da Hamas. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Ukraine ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine din ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Bayan kammala wani taron bita a Abuja da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya, ministan ilimin Najeriya ya bayyana tasirin taron a gare su.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya leka Najeriya, za ku ji cewa a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a jihohin Imo, Kogi da Bayelsa, babban hafsoshin rundunar na tsaron kasar ya ba da tabbacin samar da tsaro a yayin gudanar da zababbukan. A jamhuriyar Kamaru kuwa, cikin wasu almomi ne ya ɗoruruwa sakamakon hadarin da ke tattare da gine-ginen da suke zaune a ciki. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri, inda a yau shirin zai dora kan tattaunawa da Alhaji Usman Shehu, shatiman sarkin zangon Kumasi, kuma shugaban ƴan adaidaita na Kumasin ƙasar Ghana dangane da batun hana ƴan adaidaitan neman abincinsu a cibiyar kasuwancin birnin. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labarin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Masar da kuma Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwa Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati gabanin ziyarar ta Blinken. Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifuffukan yaki ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufe yankin. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Ukraine ta nemi zama mambar kungiyar EU ƴan kwanaki bayan da Russia ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Tsarin zama mambar kungiyar EU yakan dauki shekaru, amma Ukraine ta dauki batun da muhimmanci a yayin da take yaki da mamayar Russia kuma tana son shiga kungiyar ba da dadewa ba. A ranar Laraba ake sa ran kungiyar EU za ta sanar da ko Ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar, wacce za a fara a watan Disamba ko a'a. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja fadar gwamnatin Najeriya, inda wakilinmu da ke can Hassan Maina Kaina ya shaida mana alwashin da babban hafsoshin tsaron Najeriya CG Musa ya sha na tabbatar da samar da tsaro a jihohi da za a gudanar da zaben gwamna da suka hada da jihohin Kogi, Imo da Bayelsa, kamar dai da za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa, wanda ya ziyarci jihohi ukun da za a gudanar da zabuka a makon gobe idan Allah ya kai mu, ya ce sojojin Najeriya za su mara wa sauran jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro yayin waɗannan zabuka. kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ya mun karin bayani.
Babban hafsan tsaro na kasa General Christopher Gwabi Musa ya kai ziyara jihohin Bayelsa, Imo da kuma Kogi domin ganin shirye-shiryen da aka yi domin kammala zaɓuɓɓuka na gwamna wanda za a yi nan da 'yan kwanaki kaɗan a wannan jihohi. So ya je ne domin ya ƙara jaddada ma jami'anmu na tsaro waɗanda su za su tabbatar cewa an yi aiki a wannan jihohi, ya je ya ƙarfafa musu gwiwa kuma ya ja musu kunne cewa dole ne, wajibi ne a gare su su tabbatar cewa a cikin waɗannan jihohi guda uku an yi zaɓe, an ba mutane halin fitowa a cikin tsanaki su je su yi zaɓe, su zaɓe abin da suke so. Kuma ya gana da gwamnonin waɗannan jihohin inda ya roƙe su da su tabbatar cewa su ma sun ba jami'an tsaro haɗin kai domin a tabbatar an yi zaɓe mai inganci a cikin waɗannan jihohi. Sannan kuma ya gana da shugabannin hukumomi na tsaro na waɗannan jihohin, wato paramilitary, inda ya tabbatar musu cewa zai ba su haɗin kai yadda ya kamata domin a tabbatar cewa an yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki na ƙasar nan ya tanada. Ya kuma yi kira ga jama'a idan sun ga abin da bai dace ba to su yi ƙoƙari su kawo rahoto so that a tabbatar cewa an samu tsaro mai inganci a cikin wannan jihohi kamar da ya kamata.
Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS ya ce wannan mataki na babban hafsan ya zo daidai lokacin da ya dace.
Zaɓuɓɓuka wanda za a yi a Kogi, Imo da kuma Bayelsa, da ya ga dukkan waɗannan jihohi guda uku ana kiransu a turance flashpoints, wato inda idan ba an tashi an yi taka tsantsan ba abubuwa za su iya taɓarɓarewa, saboda irin waɗannan mutane wanda in suka tashi neman mulki za su iya komai ma don a samu wannan mulki. Turanci wai ana cewa wai the end justify the means. Irin waɗannan mutane sun yawa a Bayelsa, Kogi da Imo, kuma wannan zaɓe sun ɗauke shi da muhimmanci sosai. To irin wannan operation kamar na zaɓe abu ne wanda 'yan Najeriya ma sun yarda cewa 'yan sanda ba za su iya yi da kansu ba, dole sai a zo an mara musu.
Dr. MS ya ce ya ji daɗin gargaɗin da babban hafsan ya yi wa jami'an tsaron Najeriya.
Wannan karo na yi murna sosai yadda na ji shi CDS ɗin yana cewa akwai kwad marshal duk wani soja wanda ya sa hannu cikin wannan aiki na zaɓe don ya taimaka ma wani party. Kaga irin wannan maganganu za su sa su masu jojin sai taka tsantsan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaidan Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnatin da ke Abuja, babban birnin kasar. Bayan fitowa taron, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan ilimin Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu, wanda ya bayyana masa tasirin da wannan taron zai yi a gudanar da ayyukansu.
An ga mana dabarorin da za a yi na kare cin hanci da rashawa, da kuma sakamakon wanda ya aikata da waɗannan abubuwan na cin hanci da rashawa. Saboda shugabannin hukumar da ke kula da cin hanci da rashawa sun zo sun gabatar da kasida a cikin wannan taro, haka kuma hukumar da ke kula da saye-sayesuwa ta sha'anin gwamnati, wato Bureau of Public Procurement, su ma sun zo sun gabatar da ka'idodi da ake bi wajen aiwatar da aikin da ake basu a na kwangila, wanda yake da kuma hanyoyin da ake iya saba musu da kuma sakamakon da za a iske idan aka saba musu. So wannan zama ne da yake kowa ya yi na'am kuma ya yi karu cikakke a kan zaman da aka yi.
Amma a zahiri bayanan da shugaba Tinubu ya yi muku lokacin da yake buɗe taron nan ya nuna cewa lallai wanda bai yi hazama wurin aiki ba zai gaba daidai ba. Wannan zai tasiri a wannan hidima ko wannan aiki da za a yi na cika alƙawuran da ya yi wa 'yan Najeriya zai canza rayuwarsu?
Wato ba wajen budewa ba, kawai yanzu nan da muka rufe ya sake maimaita wannan jawabi ne. Kuma ya nuna cewa mu sani mu 'yan Najeriya ne, kuma muna da alƙawarin da muka ɗauka ma Najeriya, don haka kuma ba zai sakaci ba ya kyalaye mutane su yi yadda suke so. Kuma duk wanda ya kasa yi ya aiwatar da abin da aka bashi ya aiwatar, to ya tabbatar da cewa ba zai kyale shi ba. Wannan ya yi tasiri ga zuciyar dukkan wani minista da ya halarci wannan taro ɗin. domin mun san da cewa akwai wani skeli da aka zama ga kanshi wanda ke kuma ana bin daki daki ya ba ita shugaban kula da sha'anin ta yadda aikin gwamnati a hukumance daman cewa a fitar da wasu tsari da za a rika bin minista diddigi ana rubuta abubuwa da suka aiwatar domin a zo daga baya ai amfani da waɗannan abubuwan da suka aiwata a ga sun cancanci a kyale su ko kuma a canza su.
To ka taɓa zama ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma kenan kana cikin gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, akwai abin da kake gani ko fatan zai bambanta tsakanin da Buhari gudanar mulki da rawar da ministoci suka taka da abin da shugaba Tinubu zai yi shi kuma a yanzu?
To kaga wannan lokacin ne ina da majalisa ne kuma ina dokoki yanzu kuma ina cikin majalisar zartarsuwa. So abu ne da yake abin nan da mu gaje cewa ga abin da yake gudana yanzu shine shugaban kasa dai ya fito hili ya nuna ma ministoci bukatocinsa ga kan bukatocin 'yan Najeriya da yake son cewa aiki tare aka an cimma nasarori da kuma abin da yake iya biyowa baya idan har aka samu ka. Kaga wannan ne ya nuna kenan tun farko an ayyana ma mutane abin da ake son su gane da kuma yadda za a bi su a tabbatar cewa sun aiwatar da shi, kuma ya samu waɗanda yake ya ba su dama akan cewa su ne za su bibiyan abubuwan da ministoci ke yi. Kaga a wancan lokacin da yake bana cikin gwamnati bani da tabbacin cewa akwai irin wannan tsari da ya fito da shi yanzu nan ko babu shi.
To madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru.
Guguwar ruwa da girgizar ƙasa tare da zaftarewar ƙasa na nufin cewa a yau gine-gine a wurare da ke da hadari ba kawai hadarin yake kunshe da shi ba, amma har da wani nau'in bala'i. Injiniyoyi, birane da sauransu sun damu sosai. Dalilan dai da suke jawo waɗannan abubuwa da suke faruwa ha ake ganin cewa wuraren sun zama wurare ne wato masu hadari su ne a imma sakamakon girgizan ƙasa yana da hatsarin gaske, zama a wurin ya zamanto yana da hatsarin gaske, imma kuma wato zaftarowan ƙasa ne da ya faru ya zamanto ba za a iya gini ba daga bisani bayan an ɗibi wato shekaru shi mutane su da suna gini su manta ma da ainihin abin da ya faru a baya. Wannan shi ne abin da ya sa haɗaruruka suke faruwa
bayan
duk da waɗannan labarai da ake ji kullum a kafofin watsa labaru abin baya canjawa. Akasin haka ne yake faruwa. Ko menene ya jawo wannan halayyan? Malam Salim mai kayan miya ya ce
wallahi wannan abin ba shekaran yanzu ba muna ji ana magana, to mu kuma mun ga dutsen nan tun da yake bai taɓa faruwa ba. To shi ne da kake kallo in masana sun faɗi abu dole mutane su yadda, haka ne Allah hakika muna cikin matsalar rayuwa kamar ni haya nake a cikin gari. To yau da gobe ga iyali na gaggan ɗana san abin da zan samu na je ne gini a ƙarƙashin dutsen nan da kake kallo. To sun faɗa shekara da shekaru suka ce filin da hatsari, to yanzu an wayi gari sai dutse ya kamfato ya zo ya rusa ɗaki ya kashe mutane. Ni ban san ya za mu yi ba, mu kuma buga shi ba ƙarfi, yanzu an zo an ce za a tashe mu.
Anan ganuwa ƙashiyar dutse da kuma korin yanki ana ganin su ne a matsayin wani wuri wanda ya kamata ya kuma dace da gina gidaje. Kasancewan ganuwar na faɗa da ko da yaushe ya kuma bada ƙarin sarari domin haɓaka gine-gine. Jahilci a fannin gine-gine da kuma tauye ƙa'idodi da ake amfani da su na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ɗaukakin iyali suka tsinci kansu cikin baraguzan gini da ke ngaundare. Haka zalika a Yahunde yara 11 ne suka rasa rayukansu a lokacin da suke bikin ɓacewar abokai da 'yan uwansu da suka halaka a wuri guda sakamakon zaftarewar ƙasa. Me ya kamata hukuma ta yi domin magance wannan yanayi da ke ci gaba da jefa iyali cikin makoki? Muniru Muhammadu Kansala ya ƙara da cewa
a matsayina na consular, kamar mutanen da suka yi gine-gine a wajen da yake da hatsari da gaske, muna sanatar musu dai akan cewa wata rana za a tashe su. Duk inda aka yi dai gwamnati kam idan ta shirya za ta tashe su, wa'inda ba su yi kuma muna jan hankalinsu akan kada su yi.
Barazana ta tsaya cik a garuruwan Kamaru inda ruwan sama kaman da bakin ƙorya ke ci gaba da haifar da ambaliya da yasa gidaje marasa kyau ke ci gaba da rugujewa kamar gidan Kati da kuma yankunan Green Zone waɗanda ƙaruwar al'umma yasa aka mamaye. Bisa la'akari da dukkan ne yasa ƙasar Kamaru ta yanke shawarar kafa cibiyar kula da bala'o'i ta bukaci shugabannin ƙananan hukumomi su taka rawar gani kamar dai duk sauran masu ruwa da tsaki game da wannan muhimmin al'amari. Profesa Ngali Muhammadu masanin yanayi yana mai cewa
yau a ce maka wuri ne muna kiran shi wuri mai hatsari. Gwamnati ma ta san wurin nan na da hatsari. In ana so a yi gini sai an gara wurin. In kasa ne an cika ba, akwai kasashe suke zuba yashi a cikin rafi don su yi gini, kuma na gani kamar yanzu Singapore sun yi wannan, na gani da idona suka gina etaji har bakin rafi, kuma ruwa suka matsar da cike wurin. To ya mamutum ba wani abin nan fasaha, ba wani ilimi, ba wani injiniya da zai zo ya masa aiki ya ce ya zo ya kama fili ko kuma ya samu fili gindin dan dutse ya zo ya yi gini. Wani hatsari ne gini tsauni da ruwa ko ba dade ko ba jima zai kawo illa, domin ruwa zai dawo tsauni zai yanke wanda dole shi an karance shi. Su injinoni za su karance su, su gani hal ya kamanta mutane su rayuwa nan ko bai kamanta ba.
Wayar da kan jama'a game da hatsarin gini a wurare da basu dace ba ya zama dole. Bai dace mutane su rinka gini a kan hanyar da wato ruwan da yake kwararowa daga tsauni yake bi ba, domin duban cewa in yazo zai wato ainihin tarwatsa duk abin da ya samu akan hanyar kuma ya shige abin sa. A ra'ayin kungiyar masu aiki masu zaman kansu, kamfanoni 10,000 ne suka yi rijista, kuma injiniyoyi da yawa ke fitowa makaranta kowace shekara amma ba amfani da su. An fi son takwarorin su masu fitowa daga Asia ko kuma kasashen yamma. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan ga Wandere, cibiyar Adamawan Kamaru.
An gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto. Masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba da fatan za a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Usman Shehu Shatiman sarkin Zangon Kumasi kuma sarkin ƴan adaidaita akan umarnin hana masu sana'ar tukin adaidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin Kumasi, damarin da ke kawo cikas ga sana'ar wanda kuma ka iya jefa matasa a cikin zaman kashe wando. A yau za mu tashi ne daga inda Alhaji Usman Shatima yake bayani akan irin gargaɗi da suke wa matasa masu tukin adaidaita akan tukin ganganci.
A takaice, mun tara ƴan adaidaita muka gaya musu ga abin da muke ji. Hatsuran gada ke faruwa za a hana mu aiki, in ba ku bar tukin ganganci ba aiki an hana. Mu musu wa'ayi gargaɗin ga ya kai so nawa masallacin Juma'a. Kuma gaskiya wai mai passenger da su ciki a ido ba mudu ba ne amma ya san kima. Ka zo za ka shiga adaidaita ka rubi mutum gashi nan ya matsayi ga gashin kanshi shigan shi ma ba kyau kai kaji ka shiga. To matan da kansu sun fi son wannan mutum wai ya fi sauri su ga mutum wani yar matsayi da shi haka su shiga adaidaita. Tukin kaga tukin da yake kai da kake sai sai ranka ya ɓaci. Gudu yake da mutane shi kanshi ma bai sai yana da raba shi ya ji ciwo. Wallahi don yayi abubuwan da ba su da daɗi, don shi yana tayya da mutum ne anyhow. Ko duba yake ba mutane ya kwaso ba ko ya mun dai tara su masallaci so nawa muka ce in aikin gai ba ta ku ne. Don kuna kaza kuna kaza kuna don mun gaya musu.
Na san dai kuna ladabtar da surun saboda da su kayi magana cewa ma kuna kai wasu gida na ƴan sanda. Ban sani ba batun kananan yaran kuma fa. Ka san yaro dai abin da ya kamata a maida hankali a kai wajen tarbiyyar yaro shine ya kasance yana zuwa makaranta. Amma ko za a ga yara waɗanda ba su kai shekara 18 da haikuwa ba suna jan adaidaita sauku adadin sauransu. Ban sani ba akwai matakai da kuke ɗauka domin ganin waɗannan yara ko da ma sun ja a daidaitun ya kasance sun isa makaranta bayan sun dawo daga makaranta shi su share kashi kan wannan harka.
Haka ne, wallahi Alhaji Hamza, wannan laifin da na iyaye ne. Duk wanda ya ba yaro a daidaita ba son dan yake yi ba. Ka ne mi lalace ne. Kana ba yaro a daidaita je nemi dan aboki ya sa shi gefe, shi zai gwada mai shan tramon, in ka sha wanka yi kaza kai kaza. Shikenan shi ya shiga sha. Kuma ya shiga sha ba shi da makaranta ya kare. Kusa wannan zargin nan wurin iyayen yake. Mu dai mun tura mu hana yara, mun kakkama yara, mun kakkai police station an shi mato an kira masu mato an basu wani kaza. To ya kai lokacin da an kai yaro ma garewa da an sako shi ya ganka shi rika mato kuma shi ya dibe kafa kan siya yana maka wani iye iye. To mun ga dai abin yafi karfin mu. Tunda hukuma na cika suna da license sai muka kyale su. To kaji amma mun yi abin da zamu yi duk mu yi Allah ma ya ga abin da muka yi. To kaji wannan shine.
To rangare da matsayin ka na sarki na san kai ne gaba daya mai ji akalar tafiyan yan adidi ta sauhu a nan jihar Ashanti. Adadin mutane sun kai 20,000 bisa bayanai da aka fitar a baya-bayan nan. Sannan ku kuma maga kujerun yan adidi ta da saura wasu mambobi da suke jin akalar tafiyan wannan wato kungiya ga baki daya. Shin na san akwai wata hukuma mai suna National Road Safety Authority, wato hukuma da ke tabbatar da cewa ba fuskanci wato hatsurra ko kuwa take kiyaye hatsurra akan hanyoyi na tituna ba. Akwai wani yunkuri da kai na hada kai da su domin ganin an samu koda wasu lokuta ana zuwa ana wayar da ku kan abubuwan da ya kamata a ce kun aiwatar domin kiyaye hatsurra akan hanyoyin tituna?
Wato sun zauna da mu ya kai kashi uku ma har cikin abin ganda suke muna samina zan ce koya ne ma da suke muna sun kara muna wani abu guda ma wayan ka kunna travelator zaka kwana dama ko hagu wai ka cire hannu kuma ka nuna zaka shiga nan kaga amma a cikin abin aida bashi to me yasa suka kara suna ganin kaman ba yin haka nan na koda me shi hankalin shi bai lura da travelator bai ga nuna motsawa ne kaga wannan abin da suka ma kara muna kenan wanda ke gwada cewa kaman mun zazzauna da su ya kai kashe uku masallacin nan suke zuwa su muna abin ga mu zan su mu zauna su yi muna su waye muna kai su koya muna yanda ake tuke a kan titi da yanda zaka do inda zaka do inda bai kamata ka tsaya ba dan dai duk dai sun muna duk abin da ya kamata sun gaya mana insha Allah ba su da dai.
Kuma da labarinmu da aka tada wannan tattaunawar a nan, idan Allah ya kaimu a sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Alhaji Usman Shehu, Shatiman Sarkin Zango Kumasi, kuma Sarkin masu tukin a daidaita a birnin Kumasi, da wakilinmu Hamza, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla masu tsaro da fata an dawo lafiya, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko a yau naka ne Babangida Buba Fajewa, kace salam VOA Hausa, ina kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su yi wa Allah su kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyaki a kasar. Matuƙar suna son ƙasar ta zauna lafiya, domin wallahi wannan matsala na daga cikin dalilin da ya sa wasu mutane suke shiga cikin harkokin ta da zaune tsaye da ma harkokin ta'addanci saboda rashin abin yi da rashin makama. Ya kamata shugabanni ku dubi nauyi da kuma haƙƙin jama'a da ke kanku. Sai sakon haɗin gwiwa na Abubakar Ankurin Lakwaje da Bala na Yashi Lakwaje, sai Abdulatif Tanko na Yashi Lakwaje, jihar Kogi a Najeriya. Kuka ce salamu murya Amurka, muna kira ga hukumar zaɓe ta jihar Kogi da ta tabbatar ta shirya mana tsaftataccen zaɓe a zaben gwamnan jihar Kogin da ke tafe, da magance duk wata matsala da ka iya janyo rudani musamman wajen amfani da na'urar bayyana sakamakon zaɓe da ma sauran kayayyakin zaɓe baki ɗaya. Ganin yadda ƙorafe-ƙorafen zaɓukan baya sun fita allaka ne akan rashin ingancin na'urar bayyana sakamakon zaɓe, wanda hakan ke jefa shakku cikin zukatan masu jefa ƙuri'a su riƙa zargin hukumar zaɓen da kitsa wani rashin gaskiya domin baiwa wata jam'iyya fifiko a sakamako.
sai sakuwa wani haɗin gora da ya fito daga Malam Usaini Dangote Farasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya wa cikar sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijab inda kuka ci salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar wani ƙauye da ke karamar hukumar Gidam ta jihar Yobe wanda ƴan Boko Haram suka yi musu daren mikiya a farkon makon nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 25. Da fatan Allah ya ji kansu da gafara ya ba waɗanda suka ji kata kuma lafiya, sannan muna addu'a Allah ya kare afuwar hakan ya mana maganin wannan masifa. Sako na gaba naku ne Haddabu mai kwamfuta mai yama da Adamu A. Hamza Daura sai Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanusi Madattai da Magaram a ƙarshe da Isa Jikan mai saje Turo. Kuka ci salam sashen Hausa na murya Amurka. Muna ƙara yin kira ga shugabannin duniya da su gaggauta yin dukkan mai yiwuwa na ganin an dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza. Da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a Gaza da duniya baki ɗaya, amin. Sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar karantawa a yau da ya fito daga Shehu Adamu Rajab. Kace salam murya Amurka. Wai anya shugabannin Najeriya suna tana cewa akwai mutuwa kuwa? Domin idan ba haka ba, ai bai kamata a ce an bujuro da wani batun saiwa shugaba Tinubu wani jirgin alfarma na ruwa ba na kuɗaɗe masu ɗumbin yawa da ma batun sayan ma 'yan majalisun tarayya motoci a yayin da talakawan Najeriya ke kwana da yunwa suke fama da kuncin rayuwa. Tabbas lahira akwai aiki. To Allah ya dace da mu masu sauraro abinda ya sauƙaƙe nan na sakonnin da kuka aiko mana. Sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an jima ku. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ga kuma Maryam ta shigo.
To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Masar da Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Falastinu. Jami'an sun yi ta tattaunawa kan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati. Gabanin ziyarar ta Blinken, ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifukan yaƙi ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufe yankin. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne 'yan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Ukraine ta nemi zama mambar kungiyar EU 'yan kwanaki bayan da Russia ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Tsarin zama mambar kungiyar EU yakan dauki shekaru, amma Ukraine ta dauki batun da muhimmanci a yayin da take yaki da mamayar Russia kuma tana son shiga kungiyar ba da dadewa ba. A ranar Laraba ake sa ran kungiyar EU za ta sanar da ko Ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar, wacce za a fara a watan Disamba ko a'a. A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnati da ke Abuja, babban birnin tarayyar kasar. A yau Asabar, rundunar sojan Pakistan ta ce wani hari da sanyin safiya da wasu 'yan bindiga suka kai a kan wani sansanin horar da sojojin sama a tsakiyar birnin Mianwali ya lalata jiragen sama guda uku. Kwana ɗaya bayan da wasu hare-hare da aka kai a wasu wurare daban-daban a ƙasar suka yi sanadin kisan mutane 22, galibinsu sojoji. Wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce jami'an tsaro sun kashe uku daga cikin maharan kafin su shiga sansanan, suka kuma kashe wasu shida a fafatawar da ta biyo baya.
To masu sauraronmu baki ɗaya, a nan za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammalawar shirin, musamman Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Creation da ta ba da umarni da ma injiniya mata yanzu Saida. Sai ni Hawwa Sharif ke muku fatan alheri, sai an ji manku.
Wannan tashar biyu